آله وأصحابه والتابعين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وأنا وأنا مكاد وأنا مسلاتي يسون مسلاتي مسجد عثمان بن عفان لكنان بنن بوشي أنقوار wannan dan juma goje ko titin dan juma goje ina wa kowa gaisuwa ta addinin musulunci mai cike da aminci da albarka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bayan godiya ga Allah madaukakin sarki, ina cike da farin ciki na samun haduwarmu a wannan masallaci wanda shine ziyarata ta farko a wannan masallaci. Na dai taba yin sallah a masallacin, amma kuma ban taba gabatar da wani abu na karatu ba. Don haka muke godiya ga Allah madaukakin sarki da ya hada mu a nan. Kullum muna fata wurare da yawa, wuraren alkhairi a rika ganin mu a can, saboda dukkan wurare na alkhairi da kaje za su zama shaida gare ka a gaban Allah ranar kiyama. Waɗannan wurare da muke zuwa mu zauna mu yi karatu ko mu koya ko mu koyar, Allah yana so ya rika ganin mu a wuraren. Idan har Allah ya karba, to Allah madaukakin sarki yace wa naktubu ma qaddamu wa atharahu, duk aikin da kai Allah ya rubuta, gurbin wuraren da kai aikin ma Allah ya rubuta. Don haka wuraren da duk suke na alkhairi, musamman kuma masallaci, babu inda ya fi shi alheri a cikin kowane gari. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisin Abu Huraira, ahabbul biladi ila Allahi masajiduha, masallatai su ne inda Allah ya fi so a cikin kowane gari. Saboda haka ina farin cikin haduwarmu da ku a wannan wuri mai albarka, kuma wannan masallaci na Usman ibn Affan. Ina da alaka da wannan masallaci ta gabas da yamma, kudu da arewa. Akwai sanayya da girmamawa da mutuntawa tsakanina da wanda ya gina masallacin nan, wanda muke yi masa addu'a alkhairi saboda wannan alkhairi da ya assasa, mai girma wakilin birni, tsohon dan majalisar tarayya daga nan karamar hukumar Bauchi. Muna masa addu'a alkhairi wannan aiki da ya yi, Allah ya karba masa, Allah kuma ya saka masa da alkhairi. Kamar yadda kuma nake da alaka mai kyau da limamin masallacin nan marigayi, Allah rahma Malam Nasir, Allah ya gafarta masa. Wannan bawan Allah abokina ne tun lokacin yana dalibta a ATBU, mukan zauna da shi har ma mukan yi tilawa ta Alkur'ani. Ina tunawa muna matasa a lokacin, kuma har Allah ya kawo shi wannan matsayi, kuma har Allah ya masa rasuwa, Allah ya gafarta masa. Sannan kuma ina da kyakkyawar alaka ta girmamawa ga malamina Sheikh Abdulhakim Bakoji, wanda yanzu shine limamin wannan masallaci, wanda muke fata ya zama khairu khalafin li khairi salaf. Wannan bawan Allah akwai kauna da girmamawa tsakanina da shi, da nasihar alkhairi da fatan alkhairi. Ya yi ta neman in yi karatu a masallacin da yake can kafin ya zo nan, sai gashi Allah ya sa a nan ne zan amsa. Na fita malam na cika na amsa wannan kira. Sa'annan kuma wato cikamakin haka shine kyakkyawar alaƙata da wanda a gayyatarsa muka haɗu a nan, shine Alaramma Ibrahim, wanda injiniya ne da ya gama karatu a jami'ar mu ta ATBU da karanta chemical engineering. Ɗaya daga cikin ɗalibanmu na ilimi waɗanda muke alfahari da irinsu kuma muke ƙaunar su suke ƙaunar mu, musamman kuma saboda kyakkyawan shaidan da nake masa na kyawawan ɗabi'u da ƙasƙantar da kai da ladabi da kuma son Alƙur'ani. A kullum idan an samu ɗalibin ilimi da ya yi fice a wani ɓangare na musamman daga cikin ɓangarorin da muke kwaɗaitar da matasa su shiga ciki, to za ka ga mu kuma muna shiga cikin al'amarinsu. Shi Ibrahim kamar yadda na ce ya yi fice da zarra a cikin ɗalibai da waɗannan abubuwa guda uku. Na farko son sa da Alƙur'ani, ina son ɗalibai masu Alƙur'ani, ina son ɗalibai masu son Alƙur'ani, shine tushen mu kuma shine tushen kowane alkhairi na karatu a wurin ɗalibin ilimi. Kuma gurgurdon yadda ɗalibi ya kula da Alƙur'ani, gurgurdon yadda karatunsa zai yi albarka, kuma da yardar Allah rayuwarsa ma za ta yi albarka, musamman idan karatun ya haɗu da ƙoƙarin yin aiki da karatun. Sannan abu na biyu kuma ina ƙaunar Ibrahim saboda yadda yake da kyawawan ɗabi'u da halaye nagari da kuma ladabi, musamman kuma ga malamai da manya, da kyakkyawan ladabi da biyayya da yake da shi da mahaifiyarsa. Wannan duk yana daga cikin abin da zai sa kowane ɗalibi ka ji kana ƙaunarsa idan yana da wannan. Sannan abu na ƙarshe daga cikin abin da yake da kusanci da ni da shi shine yadda Allah ya bashi wato zaƙaƙuranci wajen neman halal, da buga-buga, da struggle, da hustle akan neman sana'a da neman abin da za a riƙe kai. Mun yi tarayya da shi a cikin waɗannan abubuwa guda uku, haka dole in ƙaunace shi kuma dole in dakatar da duk wasu abin da suke gabana saboda gana faranta masa na halarci idan munasaba irin wannan ta zo a gare shi. Musamman kun san yadda tsohon gwauro yake da ɗaukan ɗumi idan zai aure su. Yawwa, duk wanda aka ce maka ya kai wa balaga 40 na sanata da ya aure ba yanzu ya zo zai aure, to kaga dole idan wannan aure ya zo shi ya ɗauka kamar bikin duk duniya ne ake tarawa. Malam Ibrahim, da kai nake yi da wasu irinka. Shi yasa ni duk wanda ya gayyace ni aure sai na auna yaushe ne auren, don haka zan yi nasiha sannan kuma dole in tsokane shi, don gaskiya makara a aure wani lokaci gara ka makara baka karya ba, akan ka makara baka yi aure ba, saboda matsalolin da za ka jawo ba matsaloli ne da za su sa a iya cikin ka kadai ba. To muna fata wannan makara daga baya ta sa ka samu daman da za ka biya bashin abin da da aka tsallaka. Allah ya maka albarka, kuma Allah ya sa wannan aure ya zo da alheri, kuma Allah ya sa wannan taron ya zama alheri zai biyo bayansa. Kada zama mun taru kuma gobe a ce an fasa. Allah ya kiyaye. Wato an gama walima, kun ci kuma wallahi in kuka ci kun ci halal. Amma na san irinsu da wayo yanzu an ajiye komi an ce bara a bayar ba sai an ɗaura aure. Mu dai mu sha karatu a tashi. Amma ba wanda za a bashi ko baƙin ruwa. Gobe in Allah ya sa aka yi aure, to daga baya kwa shaida. Allah ya albarka. To ban tanadi wani abu na musamman da shi ne abin da zan faɗa ba, tun da nasiha ce. Idan kuma aka haɗu tsakanin musulmi ba za ka rasa ko da a hahaɗa hatsin bara ba, a samu abin da za a yi wa juna nasiha da shi. A cikin abubuwan da na faɗa dangane da shi Malam Ibrahim, zan ƙarfafa abubuwa guda biyu. Zan ƙarfafa ɓangaren husnul khuluq, kyawawan ɗabi'u da kyakkyawar mu'amala waɗanda suke tasiri a ɗan ga ɗan adam a kusan dukkan ɓangarorin rayuwarsa. Da ɓangaren addini Allah baya son mai mummunan ɗabi'u. Da ɓangaren rayuwa wannan duniyar kanta ba ta son mai mummunan ɗabi'u. Wannan duniyar ba za ta maka daɗi ba idan kana da munanan ɗabi'u da baƙaƙen hali. Sannan kuma lahira ma ba za ta maka daɗi ba idan ka je kai ba mutumin kirki ba. Ka yi iya ƙoƙarinka ya zama kana da kyakkyawar shaida a wurin mutane, shaidar da take reflecting in shaidarka a wurin Allah. Idan mutum ya samu kyakkyawar ɗabi'a, to ya ƙere wa waɗanda suke tsare kunsa gwargwadon yawan yanda ya fi su kirki da ɗabi'u masu kyau, gwargwadon yawan yanda ya fi su. Don a cikin abokanka kun tashi ka riga su samun aiki ka yi kuɗi, ko ka riga su samun ilimi ko kwalin digiri, ko ka haddace Ƙur'ani ko ka haddace hadisi dubu kaza. Idan baka da kyakkyawar ɗabi'a, mai kyawawan ɗabi'a yana gaba da kai. So da Ƙur'anin da ka karanta da hadisin da ka haddace, babban manufarsu shine a ɗora maka kyakkyawar ɗabi'a. Idan ka zama baka da kirki, baka da kyawawan ɗabi'u, Ƙur'aninka da hadisanka da fiqihunka ballantana kuma bokonka ya zama na banza. Mutane da yawa sukan yi asarar wani rabo da za su samu a addini ko a rayuwa sakamakon rashin kyakkyawan halinsu. Mutane da yawa kuma Allah yakan ɗaukaka darajarsu, ba ilimi ne da yawa da su ba, ba kuɗi ne a hannunsu ba, ba wani matsayi bane kuma su ba ƴaƴan kowa ba, amma ɗabi'unsu sai su zama musu jari da za su iya takawa da kowa, kuma manya a cikin gari da ƙasa su nemi jansu. Saboda kowane mutum jarin farko da yake da tsada a wurinsa shine halinsa kafin wani abu na waje. Duk wani abu da ɗan adam ke da shi wanda ake so bai kai halinsa tsadar jari ba. Mutum yana da kuɗi amma ba dole a mori wannan kuɗinsa ba idan bai da hali mai kyau. Mutum yana da ilimi amma ba dole a mori iliminsa ba idan bai da hali mai kyau. Kai ko addini, za a ga mutum yana da kula da sallah, yana da kula da azumi, yana da kula da ibada, kullum abubuwa na ibada alhamdulillah, amma ɗabi'unsa da mutane ba sa da kyau, sai kaga wannan addinin nasa ƙarshe bai masa amfani ba. Mafi darajar yabo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu tun kafin ya samu darajar rasulullah, sai da ya samu darajar ɗabi'unsa. Shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce ko kafirai sun yarda da ɗabi'unka ba su yarda da manzancinka ba ne, ko kafirai sun yarda kai mutumin kirki ne, su dai ba su yarda kai annabin Allah ba ne. Kaga ana iya ƙaryata addininsa amma ba za a ƙaryata halinsa ba. Allah maɗaukakin sarki ya shaida tun cikin surorin farko-farko da ya saukar masa, ya ce da shi kai mutumin kirki ne, wa innaka la'ala khuluqin azim. Matarsa tun ranar da aka fara naɗa shi annabi, ta ce da shi abinda zai zama maka jari ya fitar da kai ba za ka shiga uku ba shine kyawawan ɗabi'unka. Ta ce da shi mai hali irin naka Allah baya tozarta shi a duniya. La yuhzika Allahu abada. Ta ce da shi innaka latasilur rahim. Kai kana sada zumunci, sada zumunci da wa ake yi da mutane ƴan uwanka. Wa tasduqul hadith. Kana faɗar gaskiya da wa ake yi da mutane, kyawawan hali ke sa. Wa tuksibul ma'dum. Kana taimakon wanda baya da shi, da mai ake yi da mutane. Wa tuqridu dayf. Kana kyautata karɓar bako da saukar da shi. Wannan da wa ake yi da mutane ake yi. Wa tu'inu ala nawa'ibil haqq. Kuma kana taimakon duk inda gaskiya take ana samun ka a wurin. Kyawawan ɗabi'u ke sa wannan. Ta bashi wannan shaida, kuma shaidar shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ji nutsuwa don ya san da gaskiya haka yake. akwai mutumin dan an ce kai ne gaskiya ne zai waiwaya ga ko dai ba da shi ake yi ba. Sannan kuma shaidar mutane da suke kewaye da shi har da kafirai duk mai zama annabi ba su suka nada shi al-amin suke ce masa amintacce. Allah da kansa yace fa innahum la yukadzibuna, su mutanen ka sun san kai ba makaryaci bane, walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun, sai da su iya karyata ayar Allah amma kai ba za su iya karyata ka ba saboda sun san kai baka musu karya. Dabi'u masu kyau sukan zama wa mutum ado a ko'ina, sukan zama wa mutum jari a kowane yanayi ya shiga. Kuma karka ɗauka idan kana da wata baiwa, wannan baiwar ta fi tsone wa mutane idanu sama da halinka, saboda a cikin wannan baiwar da kake da ita akwai waɗanda suka sani waɗanda suka fi ka. Idan ka ga mutane suna son ka, to ɗabi'unka ya sa suke son ka ba wannan baiwar ba, don haka ka fi kulawa da ɗabi'un sama da baiwar, sai baiwar ta ƙaru kuma har su ganta. Akwai wanda yake da baiwar amma saboda baƙin halinsa ya toshe baiwar ba a maganinta. Don haka dai dukkanmu da maza da mata da yara da manya da gwauraye da tuzurai da kowa da kowa, in ka zama mutumin kirki wallahi kana da babban jari a wurin Allah kuma kana da babban jari a wurin mutane, to musamman kuma a wurin Allah. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cikin hadisin Nana Aisha cikin Sunan, innal muslim innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajata sa'imil qa'im, mutum mai kyakkyawan ɗabi'u, mai kyawawan ɗabi'u, mai halin kirki, mai nagarta, wanda baya qiyamul layli baya azumin nafila, yana iya samun darajar mai qiyamul layli mai azumin nafila saboda kyawawan ɗabi'unsa koda shi baya yi. Saboda ladar sallah da kake yi da daddare a gida ka kwana kana yi, ladar tilawarka ta Qur'ani da zaka wuni kana yi kai sauka, ladar azumin da zaka rika yi ka wuni kana jin yunwa, idan aka tara su mutum mai kyakkyawan ɗabi'u wurin mutane wajen kirkinsa da taimakon su da gaskiya gare su da riƙon amana da cika alkawari da ƙasƙantar da kai da haƙuri akan idan an cutar da shi da kamewa akan shi kar ya cutar da kowa, yana iya sa ya tara lada irin wanda mai sallah ya kwana mai azumi ya wuni ba zai iya samar da su ba. Sannan kuma amfanin sallarka a ɗaki ne tsakanin kai da littafinka kadai, amma amfanin kyakkyawar ɗabi'unka ga mutane ne. Idan aka tara yawan mutanen da kai musu kirki aka auna, sai ka samu ladan da wanda ya kwana yana sallah ba zai samu ba. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a cikin hadisi, ma min shay'in aqallu fil mizani min husnil khuluq, ba abin da yafi cika mizani wajen nauyi kamar kyawawan ɗabi'u. Akwai wanda zai zo wajen Allah ka yi tsammani cewa wani suna gabanmu ne saboda tsananin ibada, ku yi tsammani cewa sun fi kowa daraja saboda sun fi kowa kula da ibada, amma wanda bai kai su kula da ibada ta nafiloli ba ya rike fadilansa. Amma kyawawan ɗabi'unsa ga mutane ya sa mutane suna da kyakkyawar shaida a kansa, kuma har a wurin Allah haka ne, sai ka gan shi a gaba masu sallah da azumi suna bayansa. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ma min shay'in asqalu fil mizani min husnil khuluq, ba abin da yafi cika mizani da nauyi kuma ya daga darajarka a wurin Allah sama da kyakkyawan ɗabi'ar kyawawan ɗabi'unka. Sannan ya tabbata cikin hadisin Abu Huraira cikin Sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, an tambaye shi ayyu shay'in madha yudkhilu ma yudkhilu an-nas al-jannata akthar, menene abin da yafi saurin kai mutane aljanna, kuma ma yudkhilu an-nas an-nara akthar, me yafi yawan kai mutane wuta. Sai ce abin da yafi yawan kai mutane aljanna tsoron Allah da kyawawan ɗabi'u. Tsoron Allah shine ka kiyaye haƙƙin Allah, kyawawan ɗabi'u shine ka kiyaye mu'amala da mutane. duk yadda ka kiyaye haƙƙin Allah na ibada da addini idan kai ba mutumin kirki bane a wurin mutane yana iya ka maka cikas akan shiga aljanna sannan mutumin da yake tsoron Allah a zuciya tsoron Allah sai ya bayyana a gabobinsa kuma yake kyawawan dabi'u ga mutane yana da saukin samun rahama a wurin Allah sama da mutumin da bai kai haka ba koda ibadarsa ta fita wannan saboda an tambaye shi ne ma yudkhilun nasal jannata akthar manarsa aktharun nas yadkhuluna aljannata bi husni khuluqihim mafi yawan mutane kyawawan dabi'unsu za su kai su aljanna sama da waɗanda ibadarsu zalla za ta kai su aljanna shi yasa ba daidai bane mutum ka ji ya ce ni ba ruwana da abinda mutane za su ce ni ba ruwana kawai ni kaina na sani ni abu in Allah ya san dai ba haka Allah yake so ba Allah ya sani amma sanin Allah daban sanin mutane daban shi sanin Allah ya sani ko akwai ko baka faɗa ba amma mutane sai kai a bayyane za su gane wannan yasa zaka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana raba tsakanin addinin mutum da ɗabi'unsa ce idza ataakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu ko idza khataba ilaykum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wanda yazo neman aure a wurin ku kuma kun yarda da addinin sa sai yace da dabi'unsa ashe ana iya samun mai addini amma bai da dabi'u idan kana da kula da sallah kana ba riga ladan bude kofar masallaci ko zaka jira shi sannan an gama sai an roke ka ka fita sannan za ka yi tilawa kullum za ka yi sauka kullum bakinka da azumi wannan duka ibada ce da ta shafe ka kai to kana iya zuwa neman aure amma baka cika qualities inda za a baka ba idan baka da kyawawan dabi'u mafi jigon kyawawan dabi'u kuma su ne hakuri gaskiya amana alkawari idan mutum ya hada waɗannan abubuwan guda huku to ya cika jigon kyawawan dabi'u hakuri domin duk wanda yake da hakuri ba zai iya cutar da kowa ba don idan kana da hakuri zaka kame ba za ka cutar da kowa ba sannan in kana da hakuri kai kuma za a cutar da kai ka hakura sa'annan kuma idan kana da abu na biyu shine gaskiya duk wanda yake da gaskiya to gaskiyarsa za ta shafi maganarsa za ta shafi aikinsa za ta shafi abin da ya kudurta a zuciyarsa shi yasa Allah yace ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin sai kuma amana ana iya samun mutum mai gaskiya amma bai da amana ne faɗi gaskiya in yazo magana amma in aka bashi kuma zai taba to duk wanda yake da amana wannan ya cika ɗabi'un da zai iya sa a bashi ƴar wani amana kuma a sallame shi sannan ba zai zo daga baya kuma ya faɗi abin da ba daidai ba saboda yana da gaskiya sannan kuma yana da alkawari waɗannan idan mutum ya same su to ya cika manya-manyan jigon kyawawan ɗabi'u sai kuma a samu sauransu biyo baya don haka idan aka zo binciken mutum kafin a bashi mata ba tambaya ake sau nawa yake zuwa sallah sau nawa yake bayan an gama tambayar wannan sai kuma a ce yaya abokansa a bincika yaya kuke da wani yaya danginsa yaya mu'amalarsa da iyayensa wannan ai duka cikin mu'amala ake ganewa ya mu'amalarsa da ƴan ƙanana waɗanda ya fi su yana nuna fin ƙarfi da mugunta ya mu'amalarsa cikin sako'insa ya mu'amalarsa da waɗanda suka girme shi akwai girmamawa akwai ƙasƙantar da kai to waɗannan wannan shi yake nuna darajar mutum a wajen kyawawan ɗabi'unsa don haka nasiha ce gare mu duka mu kyautata halayenmu za mu yi babban jarin da zai sa za ka samu shaida a wurin Allah kuma ka samu shaida a wurin mutane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya mutu an zo za a wuce da shi sai ya ce shaidar da mutane suka bayar a kan shi mutumin kirki ne ya sa ya samu aljanna ai ba sun ce ya cika sallah ba ne ba sun ce ya fi kowa azumi ba ne sun ce mutumin kirki ne wani kuma ya ce zai je wuta saboda shaidar mutane a kansa mummuna ce wata mace aka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ga wata mace nan tana da kirki ga maƙotanta tana da mutunci kuma kowa yana son Allah san barka da ita amma ba ta da kokari wajen ibada da yawa akwai farilla amma ba nafiloli ba wacece ba wacece amma dai akwai kyawun kadu manzo Allah ce hiya fil janna har aljanna ce aka ce ga wata kuma akwai azumi akwai sallah akwai yawan istighfari da salati annabi amma matsalar ta ita ce ghaira annaha tu'di jiranaha amma tana cutar da makotanta ba makocin da ya wuce kamar kishiyarki to da ita ce asalin makociyar da kuka hada ginin gida a tare kuka hada miji tare kuka hada ƴaƴa tare kuka hada jinin da ya bada ƴaƴanta shi ya bada jinin shi ya bada ƴaƴanki to haka dole akwai alaka tsakaninki da ita idan ba ka da kirki da mutunci ga kishiyarki to kira cikin irin wannan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hiya finnar ƴar mutacci kuma in an je lahira idan za a tara mutane a tambaye su ya halin wane yake idan kina da kishiya wanda za a fara tambaya a duniya bayan an tambayi mijinki ai sai kishiyarki ke wani za aka tambayi kishiyarki kafin ta ce kina da kirki sai kirkin yayi yawa wallahi kishiya ta ce kina da kirki kirkin da zai saki samu shiga aljanna to ala alƙalli da yake samu average inda za ta ce ba ta cutar da ni don haka ya ɗan uwa idan muna so mu zama mutane masu kyawawan ɗabi'u mu haɗa wani abin da Allah ya faɗa alƙur'ani yace wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin waɗannan malamai suka ce su ne kamar jigon abinda zai sa a ce mutum na kirki ne in kana da wannan a cikin mutane to ka zama mutumin kirki abubuwa uku ne kadai quality wal kadhimin al ghaiza ka rika hadiye fushi da bacin rai abinda yake nufi shine kada don an bata maka rai ko kai ranka ya baci ba wani ne maka ba ka huce akan wani sannan kada bacin rai ya sa ka rinka reaction wanda zai iya kawo mummunan sakamako wannan shine kadhmul ghaiz mutum ya hadiye fushi kayi mun mummuna amma in daure ni ban maka mummuna ba ina fata ana fahimta wannan shi ne matakin farko a kirki idan haka kake ga mutane to ka taka matakin farko shine karka cutar da kowa ko da ranka ya baci kuma ko da an maka laifi kai karka cutar ba laifi bane idan an maka karama amma laifi ne idan ka zo ramawa ka yi sama da abin da aka maka galibin mutane kuma garin neman ramawa suka wuce iya abin da aka musu shi yasa gara ka hakura karka rama wannan kazmul ghaizin kuma ka fara gwada shi ka kwatanta tun daga kan ƴaƴan cikinka ballantana wani na nesa tun daga kan matarka tun daga kan waɗanda suke ƙarƙashinka yanzu duk wanda idan ɗansa ya masa laifi bacin ran zai sa ya daki dan kuna fahimta da kyau bacin ran zai sa ya daki dan to bai ci wannan ayar ba bari ku gane fitowar da yake ciki idan yaro yayi maka laifi sai fushin da kai ne yasa zaka dake shi to baka cika abin da ke cikin wannan ayar ba na faɗi akan ɗa ne ballantana wani ɗanka ai naka ne kuma in ka dake shi ba zai zama wai a ce kai sako ba tunda ɗanka ne ai halatta ka dake ɗanka wajen ladabi amma idan laifin da yaro yayi maka ka manta da cewa yaro ne hankalinku daban ratar da take tsakanin tunaninka da zaka gane wannan laifin gravity sa shi bai kai yanda zai gane wannan ba inda yayi hankali yanzu da yake shekara 10 ko 13 ko 14 idan ya kai shekara 20 zai maka haka in dai kana da wannan lissafin to zai sa idan dan shekara 10 ya maka laifi ba za ka dake shi don ranka ya baci ba kana iya dukan sa don saboda ya gane kuskure ne gobe kar ya sake yi amma ba don ka huce fushin da kai saboda ya maka laifi ba mu kuma galibi muna dukan yaro ne saboda mu huce fushin duk wanda ya zo duka don ya huce fushi kuwa zai daki yaron shekara 10 sama da dukan dan shekara 10 wannan yana faruwa akan iyaye maza da mata yana faruwa akan miji da matar sai yana faruwa akan malami da ɗalibi yanzu idan yaro ya zo gaba na ina koya masa alifun ba'un sai ɗayan ya iya shi kuma bai iya ba ko ɗayan yana wasa ɗayan kuma yana yi sai na zo dukan sa galibin malamai in sun zo duka sukan duka ne da bacin ran su huce akan ai ya ce kar yayi surutu kuma yayi surutu ai ya ci yayi karatu kuma yaga yayi shiru shi kuma yaro dabi'ar sa dole sai ya sa wasa to ka samu da barbarun da zaka hana wasan wanda ba sai kai fushi ba kana yin fushi in ka zo dukan yaro barbarun da zaka daga hannu idan don ka sa ya gane yayi kuskure ne kana dan taba shi kamar zai gane yayi kuskure ina fata ana fahimta amma idan fushi kai zaka daga sosai kuma in ka da ka zaga ashe bai ji ba tunda bai yi ihu ba sai ka sake dagawa to wannan ya nuna baka ci wal kazimi dal gaiza ba amma da yawa daga cikin mu haka muke ai shi yasa kake gane dabi'un mutum tun daga kan yanda yake ladabtar da wanda yake kasa da shi shi yasa zaga idan mutum bai da wannan walkazimin algaizan matarsa za ta yi masa laifin da in aurin wani ne za a masa irin su 30 bai ma waiwaya ba amma shi daga an yi irin wannan zai kwada masa bani ce shi ba a wasa aurin sa da irin wannan na fata kuna fahimta kana so ka ji wani labari a talabijin ka kunna kana cikin kallo ko kuma kai mai sha'awar wani wasan kwaikwayo ne an zo daidai wani wuri kana sha'awa ko daidai zaka sheke da dariya sai ta zo ta kashe tibi ka gwada ya zaka yi wannan shine ake gane wal kazimin al gaiza na fata muna fahimta kai ma yanzu da zaka zama ango ka tsaya ka ji idan ka zo haka zaka iya yi idan zan tambaye ku a cikin al'adu da ɗabi'unmu don Allah idan mutum yana cikin kallon TV kuma misali ma a ce yana kallon kwallon kafa kuma zuciyarsa ta ta'allaku akan kwallon kafan nan sai aka zo an samu penalty za a buga daidai za a buga sai ya kashe sai matar sai ta kashe TV ta ce wai wannan wani irin masifa ne sai tsaya ya kalle ta daga baya a waje ana yi ana kwallo da Najeriya sai ji shuru alaman an ci Najeriya kenan saboda za a buga penalty inda Najeriya ce ta ci zai ji an yi ihu da ji shuru ya nuna an ci ne to wannan reaction din da zai yi a lokacin shi zai nuna maka yaya yake da wal kazimin al gaiza ina fata kuna fahimta yanzu laifin wannan abun ya kai darajar matar a wurinka wannan kwallon to wannan shine ake gane yaya mutum yake wajen auna idan ransa ya baci sai kuma wal afina anin nas mataki na biyu shine ka ce ka yafe wal kazimin al gaiza shine karka dauki mataki amma wal afina anin nas shine ka ce na yafe ya wuce ma babu ma a cikin ranka shi wal kazimin al gaiza zalla yanzu kan ba zan yi komai ba amma gobe idan kika saki amma wal afina anin nas shi kuma ya riga ya yafe wannan kamar ba ai ba shine wanda idan matarsa ta masa laifi ko ɗansa ya masa laifi yau ba zai ce kaga shekaran jiya ma kai kaga kai ne mai kaza ya ci kirga laifuka saboda an yi abu ɗaya yau amma wanda ya riga ya yafe na yau gobe idan an yi sai dai magana akan na gobe ba zai sake tuno da na yau ba tunda ya yafe zai koyi irin mu'amalar da Allah zai mana yanzu na yi laifuka tun daga ranar da aka buɗe rakwadina wasu na manta na yi amma duk wanda na ce Allah ka yafe mun Allah ya ce ya yafe in an je ranar kiyama ko karanta shi ba za a yi ba babu shi a rakwadinka ba ma za a zuwa ce da ba kai kaza na yafe maka ba a tun da ya ce ya yafe to ba za a sake ɗauko maganar ba sai dai in ka sake wani kuma ina fata ana fahimta to ka koyi wannan wal afina anin nas shine ka ce ka yafe sai abu na ƙarshe shine wallahu yuhibbul muhsini shine wanda yafi kowa shine wanda ya bata maka rai baka yi reaction din nan a farko ba wanda ya maka laifin nan kuma ka ce ka yafe yanzu kuma ka kyautata masa idan akwai abin da da kake masa ka ci gaba kuma ka ƙara shine wallahu yuhibbul muhsini shine abin da Allah yake so mu koya lokacin da Mista ya zama cikin waɗanda suka yi ƙazafi wa Nana Aisha ƴar Sayyidina Abubakar shi kuma Abubakar shi yake ɗaukar nauyin ciyar da shi kullum za a sa masa ƙwaryar abinci a kai masa sai ya zo ya ƙazafi ma ƴarsa yanzu ƴata ta ciki na duk alherin da nake maka kai kuma yanzu abinda zaka saka mun da shi kenan sai yace na daina bazan kar a sake samu sa abinci sai Allah ce a kar kai haka na fata an fahimta sai Allah ce kar kai haka wala ya'tali ulul fadli minkum wasa ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfah su yafe kuma su yi rangwame ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum ku ba ku so Allah ya gafarta muku ne kai kana so Allah ya gafarta maka kai maka gafarta wa wani sai ce a cigaba da sa masa wannan shine wallahi yuhibbul muslimin ya maka laifi kaga ai wal kazimin al gaiza bai sa an dake shi ba wal afina anil nas ya ce ya yafe masa to kuma sai ya cigaba da sa masa abinci idan ka cika wannan shine ka cika a matsayin mutum mai kyawawan dabi'u a tsakaninka da mutane kuma mutanen nan daga na kusa zuwa na nesa kowa ya shaida kana da waɗannan matakan shi yasa wani daga cikin magabata yadda suke kokarin aiki da aya da umarnin Allah yayi baki Imam Al-Qurtubi ya bada wannan labari karkashin wannan aya yayi baki irin manyan bakin nan kayi bakin da kake ji da su wanda suke ganin darajar ka kake ganin tasu kana girmama su suna girmama ka sun iso gida kenan an shishigira ba an ce an gawa a gama abinci a kawo baki ka san mutum baya so a kunya tashi gaban bakin sa sai baiwar sa ba yar sa ta cikin sa ba baiwar sa wanda yasa kudi ya tsaya ta zo dauko abincin ta dauko farfesu da ta zo daidai kansa sai ta kwara masa akai kun ji abin da nace ba tuntube ta ci ba fa sai ta kwara masa akai kawai a gaban bakin kuma baiwar sa wanda in ya ga dama a irin yadda ake a da lokacin bauta zai iya zama ya danne ta yanka a yanda suke a jahiliya sai haka kawai ya kalle ta yana jira mai zai mata sai ta karanta wannan aya sai ta ce wal kadhimin al ghaiza masu hadiye fushi sai ce kazamtu ghaizi na hadiye fushi na sai ta ce wal afina anin nas masu yafe wa mutane ya dube ta sai ce afautu anki na yafe miki tace wallahu yuhibbul muhsinin sai ce ahsantu ilayki anti hur anti hurra yace na kyautata yanda Allah yace a kyautata na yanta ki jiki abinci yau ke ba baiwa bace haka idan aka ce za a gwada ka wata rana matarka tace za ta gwada ka don Allah ka ci wannan aya amma ni ban san me za ta yi ta gwada ka ba Allah ga mata duk wanda ya dade da aure ya tabbatar akwai ran da matarsa ta taba gwada shi a irin wannan ba za ta ja ayar ba amma haka kawai idan shedan dinta ya zo mata wallahi sai ta tsana ka kuma idan ka ga dama sai dai ka sake ta ko ka mata lugudan dindukwaro ko me yasa ka mata wallahi sai ta maka ba yadda za ka yi ka auri mace wai wata rana mata gwada maka cewa ita mace din bace babu wannan duk wanda bai shirya da zai iya amsa irin wannan yadda ayar nan za ta zo kansa ba to bai shiryawa aure ba والكاذبين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين dole za a maka abun mali kar kai mali za a maka abun duka kar kai duka za a maka abun zagi da ashar kar kai zagi za a ballantana ai maka abun saki kar kai saki ina fata ana fahimta wannan yafi tabbakuwa akan aure don haka dai wannan yar nasiha ce a gare mu akan husnul khuluq kyawawan dabi'i Malam Ibrahim muna maka kyakkyawan shaida akan kyawawan dabi'u amma wannan shaida ba za ta cika ba sai bayan shekara 5 in muni interview wa matarka shekara 5 ba wata 5 ba shekara 5 ai yau da kullum gafarta malam sai Allah lokacin ana shekara 5 an haifi aya 3 shine za a gane yaya yake duk wani ahalinsa a koye lokacin zai fito to kai kokari matarka bayan shekara 5 ta ce da ban san yana da kirki kamar haka ba kai kokari bayan shekara 10 ta ji tana son ka fiye da yadda kake take son ka a ranar da za a muku aure Ina fata jama'a mun fahimta. To gaba ta ƙarshe ita ce abinda na faɗa akan halinsa da nake son sa da shi shine kokarin gwagwarmayar neman halal. Allah yana son mutum mai kokarin gwagwarmayar neman halal. Na san lokacin da wannan Ibrahim din yana da digiri amma yana wankin mota. Ba kowa ne zai dade irin wannan ba. Kuma kullun wa'azinmu shine kar mutum ya rena sana'a. Mun daidaita da shi, na sha lokacin ina karfafa masa gwiwa ina ce masa wannan halin naka da yardar Allah zaka sha mamaki, zaka kai lokacin da zaka rika ce ni ne kaza, da ni ne kaza, amma lokacin da kake nema kar ka rena hanyar nema, ka nema ta ko ta ina in dai halal ne. Waye zai yarda a yanzu yana da digiri ya je yayi aiki kaskantacce? Ba zai yarda ba, yana jiran white collar job. Galibin mutane zaka ga mutum kaga ya kai kaza, kaga ya kai kaza, da baka san me yayi ba, baka san da me ya zamo ba. Mutane waɗanda suke da kwaɗayin wuce, wato kwaɗayin bagas kawai ya rika zuwa musu yanda ba haka sunnar Allah kauniya take ba. In yana ganin wane ya zama kaza, yana so ya yi tsalle ya kai inda wane yake, bai san daga ina wane ya fara ba. Kamar yaro ne a haife shi yana ƙarami, lokacin da ya fara waye ya gane babansa, sai na so a lokacin ya kai baban, zai yiwu ya zama kamar baban a girma da gemu da matsayi? Zai yiwu? Ba zai taɓa yiwuwa ba. Dole ka kafin ka kai yanda muke a yanzu, sai ka yi rarrafe, sai ka riƙa tashi kana faɗi, sai ka faɗo daga gado daga kujera, sai ruwan zafi ya ƙona ka, sai ka sha bulala, sai ka sha duk waɗannan abubuwan da kowa ya bi sai ka bi kafin ka kai yanzu. To haka ne sunnar Allah kauniya take akan ɗan adam, ko me zai nema ba yadda za ka yi a lokaci ɗaya ka ga wani da haddar Qur'ani, ka ce kai ta addu'a, kai ta sallah, ka ce Allah ya sa ka zama kamar wani gobe, Allah ba zai taɓa maka ka don bai taɓa yi ba. Ba haka yake yi ba. Sai ka yi babbaku da farfaro yadda kowa ya yi, sai ka yi kolo, sai ka sha wahala, sai an maka bulala, sai an yi maka wa duk wannan abin da kowa ya kai ma sai ka yi. To me yasa kun yarda da haka a neman ilimi? Me yasa ba za ku yarda da haka a neman kuɗi ba? Duk abin da muke wa mutane nasiha, musamman matasa, ina so in ga matasan da suke karɓar wannan su yi aiki da shi. Wani lokaci Allah ya sa arzikinka a wani wuri ne, amma akwai inda Allah yake so a danka a wurin kafin ya kawo arzikin a wurin, kai kuma ka ki zuwa can. Na sha gaya wa irinsu, na ce yanzu idan na gaya maka cewa ni da tsohon mai sai da rake ne, za ka sha mamaki ko ka ce baka yadda ba. Inda malam Shitu a nan yana nan tare da su, muke zuwa mu je lushi, mu je mu saro rake in yanka in kasa, ba wanda ya san cewa ni mai sai da rake ne da a cikin ku. Kai ga san cewa dani na sai da rake? Ba ka sani ba. Yau din nan ina ɗakin mahaifiyata, sai wata ƙanwata sai ta kawo rake. Sai na ci abin hukar. Da na rike ina fekewa aka ce, idan ka iya, na ce a kuma ba ku sani ba. A tsohon na rake ne. A gani malam Shitu kuma inda yana nan zai faɗi lokacin da tun ina secondary school, za mu tafi gonakin mutane, in na gama nomar gonan babana zan je kuma ina neman barema na ƙodago, in je in yi noma don ni babana shaida ne har yanzu cewa ni tun da na shiga secondary school har yau babana ni bai taɓa biya mun kuɗin makaranta ba. Tun ina form 1 na ce wa babana ka ji da sauran ƴan uwana zan je in yi ƙodago in biya kuɗin makaranta in yi wa kaina uniform, in an zo ɗinkin sallah ma in yi wa kaina. Sai kawai kana gani na yanzu da kaya da shadda ka ɗauka aka aka fara. To tsohon nan ko da gole a gona. Kowa da haka yake farawa. Kuma duk wanda yace zai rena sana'a, wallahi to ba lutin samu yake yi ba. Ita rayuwar nan duk wanda ka ganshi yana waccan sana'an, shi ba a wurin Allah baka san matsayinsa ba. Shi Allah matsayinku ba yana kwatantawa da meye sana'arka ko meye ofisinka bane. Yaya zuciyarka take ne? akwai mutumin da zaka guce a hanya yana sai da dinya ko yana sai da ashana ko yana sai da fiya wata amma a wurin Allah ya fi ka daraja zaka ba sana'ar ce take nuna identity sa a wurin Allah ba yaya tsarkin zuciyarka take Allah baya duba rigarka baya duba matsayinka Allah yana duba zuciyarka ne a cikin kowace sana'a akwai masu irin wannan zuciyar je ka idan kai mutumin kirki ne je ka shiga cikin mutanen kirki kai sana'a kowace iri ce dama muna fahimta muna fata Allah ubangiji madaukakin sarki ya albarkace mu gaba daya kuma ya sa shaidar da muke wa juna kyawawa su yi amfani gare mu duniya da lahira wannan aure da za a kulla Allah ya sa a kulla shi akan alkhairi farko dai Allah ya sa a yi sannan in za a yi kuma Allah ya sa a yi da shi Ibrahim ko ai an sha a yi kuma sai a yi ba da shi ba Allah ya sa a yi da shi kuma in an yi Allah ubangiji ya ba su lafiya da zaman lafiya sauran irinsa duka Allah ubangiji ya tattara su duka ya aurar da su ya kuma kawo sana'a amma don Allah ku nemi sana'a kowace inci don Allah ku nemi sana'a kowace inci waɗansu daga cikinku sun ga video clip ɗin da mu da waɗansu daga cikin mutane a tafiyarmu aikin hajji da muka tafi inda aka halaka sabudawa ba kun gani ba kun ga mu tare da wani daga cikin manyan attajirai a nan Bauchi muna cikin tafiya sai muka je wani wurin tarihi a Saudi Arabia sun yi ginin ƙasa sai ana ta yaɓe sai ke cewa ai waɗannan mutanen akwai wani abin da ba su yi ba ai shi yasa in an yake zaftarewa da wuri aka ce menene sai ce ai da aka sa ƙasa in za a taka ai kaza ai kaza aka ce ina kasa ne sai ce ai ni da mai yaben ƙasa ne mai take taken ƙasa ne ina miƙawa ana ginawa ni ba zan faɗi sunansa ba ina ɗaya daga cikin mafiya attajiran jihar Bauchi a yanzu amma kwabar ƙasa yake yana miƙawa yana bani bani ana gini kowa in ka ganshi kai ka dauka haka kawai ya fara wallahi ba da haka aka fara ba in zaka tashi ka nemi sana'a sannan ita sana'a ba ruwanta da digirin ka in ka zo neman sana'a ka aje digirin nan kawai ka je ka nemo kuɗi ba ruwanta kuma da wani tilawan ka ai ina da izu 60 a kaina amma nake zuwa in je sun kuya a gona a kirga mun kunyayyaki in yi in gama a ban ƴan nerori na dawo gida wannan tilawan ba za ta kawo kuɗi ba alaji Allah ya sa mu dace. Amin. Abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya yafe mana. Amin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amana mun tana da kai.